Manunia.
An kashe wana, an kashe matana, an kashe ƙannena, an ɗauka kindajin ba sai iyaka wanda na biya ba. Ni yanzu me rage mu?
Irin halin haula'in hayaniya da hayyake wa da ƴan bindiga ke yi wa wasu al'umma a yankunan birnin Gwari, Udawa da Kuriga kenan. Me yiwuwa kuma sanin sirrin sakin sirdin saukar da irin wannan wabai akan wasu al'umma ne yasa wasu ke gani lokaci yayi da al'umma za su ɗauki mataki.
Sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu, su kafa hanyoyinsu na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu. A guraren da za a iya samun sulhu, inda ba za a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su.
Ko dai kadai wasu manyan ƙasa irin su Dr. Usman Bugaji na ganin akwai lauje cikin naɗi.
In kana wannan isa sojojin da aka sauke daga aiki sau ne suka ce sun kashe shekau ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a fasa ba.
Ita kuwa jam'iyyar PDP shawarwari ta shimfiɗa na shawo kan wannan shagwagwagwar da ce idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba zai iya ba to akwai mafita.
Idan haka ta fuskara to sai a ba shawara ya dan mangoro ya huta da kuda
ya aje aikin kenan
wannan kuma Hausa ke nake yi kin sani na sani
sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya baki daya ya ce idan ana maganar Boko Haram din ma PDP bai kamata saka baki ba
ko dan primary ne yau idan ka tambaye shi wa al zamanin waye aka soma Boko Haram in yace maka zamanin Buhari ne ya fadi
wadannan muryoyi sai sayan somin taban wasu daga cikin muryoyin da za ku ji ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri shirin manuniya na 13 dake shirin shawo kan shakakin da aka tsinci kai a ciki musamman dai a kasashen Afirka maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka tsinci kai a ciki samo tsamo a wasu sassan Najeriya dai ita ce ke ci gaba da cida a Najeriya baki daya har ma wasu sun fara jingina matsalar akan salon siyasar da aka sauke da suka ce ana sissinke sanarin sinkin kuɗi ɗan Najeriya ne kawai ba ta da an yi musu wani abin a zo a gani ba. Dr. Usman Bugaje shi ne jagoran cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewacin wannan ƙasa kuma ya ce akwai matukar mamakin murgino maganganun da gwamnatin tarayyar Najeriya take di da irin tsananin tsaron da aka tsinci kai a ciki.
Wannan siyasar da ake ta demokradiyyar nan shekara 20 da aka yi ta ba abin da ta tsinana mana sai wahala domin talauci ne yake ta karuwa saboda an sace ma kuɗin gaba ɗaya kuma masu mulkin ba su da ilimi da zagircewar da za su gyara a cikin al'amuran tattalin arziki kamar yadda sauran kasashe suke yi to waɗannan abubuwan aka hango aka ce to shi kansa wannan demokradiyyar da gyara tilas a san yadda za a gyara domin aka tafi a haka ƙasar ce za ta ruguje ba mu ga yadda za a yi ba domin yanzu masu satin mutanen nan da masu fasa gari su kone shi su sace mutane da ƴan Boko Haram din nan ba ka da sojan da zai iya kama su ba ka da ɗan sanda zai iya kama su randa suka gama da inda suke shigo cikin gari wane ne muke da shi wanda zai iya zuwa ya kare mu babu saboda haka mun fi san irin hadarin da muke ciki a ƙasar nan yau su shugabannin mu ko kuma yace wadanda aka tsora duk tsorewa za su yi kuma a yanzu ma an sa su gaban har yanzu su ba su fito da wata hanyar da za a shawo kan wani abu ba
amma sun ce ana gab da shigo da jiragen yaki
ai yo wannan gafara sa ba mun ga kafu ba yau shi suka faɗa in kana wannan isa shi sojojin da aka sauke daga aiki sau ne suka ce sun kashe shekau ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a fasa ba kuma ƙaryan nan ta inda za ta kai mu
tintintintini masu tintintinin tunkuɗa ta taburza da ta taso ta tsaro a Najeriya ke ganin lokaci yayi kawai idan ana son tata da tantance tantagaryar magana ta gaskiya a kyalar al'umma su dauki mataki su ma don tankiyar tanke dukkanin barnar da ke ballowa cikin al'umma a kasar baki daya haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif sheda wakilin mu a Abuja
mun shagaya wa mutanen kasan nan cewar shugaban kasa baya yin amfani da hanyoyin samun labarai da ya kamata domin kullun za a ce masa wai an karye Boko Haram inda ba ta iya kai farmaki ba yaya mutumin da yake farmakar sansanin sojan kasa za a ce an kasar karfinsa na biyun su shugaban sojojin Najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan ƴan tawaye da waɗannan tashin hankula da suke faruwa kasan nan amma kuma gwamnatin tarayya har yanzu ta kiyaye da maganar da shi mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa kan cewa an sace kudaden makaman nan balle ma ce za a bincika to gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaki wayannan mutane an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna kun ce ba ku yadda ba to ya kuke so ku dan haka muke cewa wallahi wayannan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba tunanin su kaf akan maganar zaben 2023 yake dan haka sai mutane sun tayi sun nemi makoma da kansu su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma samu yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba za a samu sulhu ba su hada kansu su fita su yaki wayanda suke yaka su
shimfuda shirgen shawarorin shawo kan shakakin da aka tsuntuka a kasa shine abin da mafi akasari suka dukufa yanzu jami'ar PDP da ke adawa mata ce tana ta kawo shawarorin shake matsalar tsaro a Najeriya amma dai an ji sakataren jami'ar PDP na tarayyar Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri na tsayi da tsanin tsatsafawa dan tsatsefe matsalar tsaro a Najeriya da yace jami'ar PDP ta fito fili ta gaya gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da yace idan ba za a iya bin wannan shawarori ba to shugaban kasa Muhammadu Buhari ka iya karawa gaba
idan aka zo ana maganar kasa security first shawarwarin duk zamu ibadawa zamu bada su in zai taimaka Najeriya ta zama lafiya amma abun lura anan shine shin in ka bayar shawara tana amfani domin babu shugabanci a Najeriya kai yaushe da bunan kanshi in ana cikin wannan halin a yanzu halin da ake ciki rashin tsaron kasar nan inda yake babu local government din da hankali cikunci ya kamata a ce shugaban kasa ya fito koda da baki ne ya mutane bayani kaji shi saboda haka yau an kasa gane shin shugaban kasar nan shina nan ko ba shi nan wannan shine matsalar mu amma mu abinda muka ce na farko a kalli Najeriya ko dai shugaban kasa ya kafa doka ta baci state of emergency akan tsaro don ba hankali cikin magana yanzu ko kuma ya kira taron security na kasa da tsahin sojoji da tsahin dukkan wani wanda yake jami'an tsaro ne wanda ya aje ya taho ya bada gudunmuwar shi a gani ko a samu sauki idan haka ta faskara to sai a bashi shawara ya dan mangoro ya huta da kuda
ya aje aikin kenan
wannan kuma Hausa ki nake yi kin sani na sani
banga bangar barazanar bugun gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC da ake ganin kamar sun gaza akan harkokin tsaro na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar APC ke ganin dukkanin irin tsananin samun tsaron da aka tsuntuka a ciki a Najeriya fa jam'iyyar PDP ce ta feke alƙalamin rubutawa 'yan kasa saboda ka biyawa kawai ƴan Najeriya ke yi na irin abubuwan da jam'iyyar PDP ta rubuta musu na irin matsalolin da aka tsuntuka a ciki haka dai gwamnan jihar Yobe da ke rikon ƙwarya na shugabancin jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya gwamna Mai Malabu ne ya bayyana wa ƴan Najeriya da yace kuma duk da haka dai yanzu an samu tsira a wasu yankuna a wannan ƙasa
ana sai da gangan man fetur dala 140 130 a haka suka yi mulkin nan basu kuma tsina na komai ba hatta titunan ƙasar nan ba inda suka gyara sannan idan aka dauki maganar wutan lantarkin nan a ce an ba ku awa 3 sai kuma sati mai zuwa sannan kuma dukkan gidajen man fetur a kasar nan lokacin da suke mulki layukan mai wani motar ma sati take layin man fetur hakan ma ba za ta samu ba shi dama abinda ake gudu da rashin tsaro idan aka barta ta gawurta a kasa hayayyafa take lokacin da Boko Haram din nan ta kullo su suke kan karagan mulki ko dan primary ne idan ka tambaye shi wa zamanin waye aka so ma Boko Haram in yace maka zamanin Buhari ne ya fadi su sun san lokacin da Boko Haram din nan ta kullo suka yi wa kasan turin je kaka mutu mutanen Najeriya musulmai da krista suka dukufa da addu'a Allah ya kawo wanda zai gyara wannan al'amari Allah ya kawo shugaban kasa Muhammadu Buhari yau yawanci biranen nan da Boko Haram suka kwace musamman ma arewa musu gabashin kasan nan mutane suna bacci idon su biyu a rufe
tabbatin siyasa ko barazanar bugun juna tsakanin APC da PDP su ba waɗanda ba su san maganar jam'iyya ba ila kawai halin ha'ula'in da suka tsinci kansu a ciki na maganar matsalar tsaro magana suke na cewa tun ba suna bindin yanzu ruwa ya riga ya kai wuya saboda haka suna buƙatar a ba su dama
shekarun jiya wayewan garin jiya barayi sun zo nan gwalar lema sun kwashi mutum ƙananan yara guda 3 da mace mai ciki guda 1 sun zo ranar talata sun ɗauki yara guda 6 suna kiran a bada kuɗin da mutanen garin nan ba su da shi jiya sun kashe masa mutum ɗaya mata guda 2 yanzu suna na asibiti yanzu kuma daidai wannan lokacin da muke cikin nan wallahi yanzu duk karkarar nan suke kewa da dajikan nan namu sai kaga ana mu yanzu me ba za mu iya fadi ba tunda ni yanzu sani yana guda 141 an dauke an kashe ɗana da na haifa an kashe wana an kashe matana an kashe ƙannai na an dauka kin dajin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me rage mu a zo a nime mu da abin ke damu a zo ta hanyar sarakai ai kristi da matasan mu ko da mu
cikin duniya wannan area a ga za a ƙara jin abu
to duka kuma iyakar iyawar ƴan togar manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Shamsiya Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu daga cikin muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri sashen Hausa na muryar Amurka nake sahale mana wajen ganin an sako da sautin wannan shiri a kowace juma'a sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.